Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara, har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa Mako, ƙwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya, wadda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya yi hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa Mako ta ce ya kamata
a ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara biyu ko fiye, sannan kuma a haɗa bayan wata shida za a iya haɗa mishi wani abinci na gida.
Abin da ya sa na ce na gida
kamar kunu kenan.
Yawwa, kamar kunu tsaftatacce. A tabbata an bashi abinci tsaftatacce, kunu dan andamin nan, dan shinkafa, dan wake, a dan dafa shi a yi faten shi. Abin da ma'aikatan lafiya mataki na farko na muke kokarin yi shine muna kokarin nuna mata su yi amfani da abincinmu na gargajiya na gida wanda muke da shi, da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaransu ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba. Nama, ki tafasa nama, idan kika tafasa nama da gishiri kaɗan ba tare da albasa ko kayan ƙanshi kayan yaji ba, ruwan tafashen naman ki ɗauka kina ba ɗanki da cokali da kofi a kofi ko a plate da cokali kina ɗan bashi yana sarɓa bayan wata shida. Kiɗa bashi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai. Idan kika dafa waken ki kin nannaga shi, in ma za ki iya ki sa maburki ki burka shi, ɗan da ne ma in kika dafa ki sa maburki ki burka ta, kina ɗiba da cokali kina bashi yana ɗan sirɓa har ya ƙoshi. In ya ƙoshi ki bar shi, ba ya buƙatar abincin gwangwani.
Dr. Rukayya, bari mu koma kan maganar su matan kansu. Waɗanne labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata ba sa son su shayar da ƴaƴansu nonansu?
A hakikacin gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da ƴaƴansu nono fiye da matan birni. Matan birni waɗanda suka waye nan suka yi makaranta, ko dai za ka gan su kullum su suna da abin da zai yi, sauri nake, zan je aiki, zan yi wannan. Sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya, zan gyara jiki, zan tsaftace, zan yi waye, ni ba na son nono na ya faɗi, kaza, duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan. Wasu kuma kaɗan daga cikin su kan ce, a ni miji na nuna mini baya son nono na ya faɗi koko kaza ko nono na ya abin nan. Duk wannan labari ne, shi yasa na ce muna neman maza yanzu zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata, su rinƙa raka matansu wajen awon ciki, su zauna a gefe ɗaya, su jifa abin da ake faɗa ma mata a lokacin ɗaukan ciki har zuwa haihuwa, don saboda su ji wannan huɗubar, don su san cewa ba wai mace kaɗai ba ne sha'aninta in ta ɗauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri. A ƙasashen da suka girma suka abin nan, ƙasashen Turawa waɗanda suke sun san abubuwa, har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave, saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu. To waɗannan matan masu kuma cewa ba su shayar da nonon nan fa, su fa gane cewa ba za ki iya hana abin da Allah ya shirya ba. Saboda me? Saboda ko kin shayar da nono ko ba ki shayar da nono ba, Allah shi ya yi ƙurciya, ya kuma yi ciyo, ya yi lafiya, ya kuma yi tsufa. Sannan kuma shayarwan nan in sun gane mata, kamar yadda na faɗa can baya, yana sa mace ƙibanta ta ragu. In kina shayarwa, duk wani kitsen da kika tara a jiki zai narke. Idan ya narke, to sai ki ga kin yi gayanki tsaf-tsaf, miji ya gani, ya ga sha'awanki.
wato dai doctor ya nuna su ma maza suna da hannu a wannan lamari na yakin shayar da yaran nan.
A hakikan gaskiya suna da hannu daga ciki, saboda duk wani duk wata mata mai cewa ni ban san nono na ya fadi, ina son in yi gayi, ina son in yi wani, don wa ake yi saboda maza?
Wato yawwa doctor Ruka yi mu tabo mana wata magana da kike kawo, ko da yake abun guda biyu ne, kin ce ma wannan sharuwan kan kare mata daga cutar kansa ko kuma ce daji, ya kamata a yi ƙarin bayani saboda mata su fahimci wannan.
A hakikatan gaskiya kansa share da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya yakan sa kitsin da aka tara a jiki ya narke. Idan kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci, kitse ya taru a jiki, akwai abin da ake kira oxidant, wasu sanadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace, yakan tace ta fitsari, oda takan tace ya fita ta fitsari, wasu kuma hanta takan tace da kuma hanji sukan tace ya fita ta kashi. To kaɗan kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa, kitsen nan ya taru ba zai bar shi ya fita ba. To tunda kitse ba zai bar shi ya fita ba, ya taru a jiki, don haka sai kaga mace ta fi samun risk na samun ciwon ko diabetes, ciwon suga kenan, da kuma ciwon hawan jini, da kuma ciwon kansa. Kansan nan kuma da ta nono, da ta koda, da ta hanta, da ta mahaifa, da ta kwan haihuwa, wato ovary, duk saboda kitse ya lullube su, ya taru, baki shayar da nono ba, kin zauna ki ci abinci ki yi kusa. A kula a ba yaro nono, wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen kare cututtuki ba na kansa kadai ba, har da hawan jini da ciwon suga.
Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, za mu fara ne da tambayar Malam Sa'idu Abdullahi daga Damaturu, Jihar Yobe, wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi. To likita, ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan dan ka sha bayyanawa. To amma gashi shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi yayi tambaya akan cewa me ke kawo ciwon sukari ne.
To akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari, akwai abubuwa da yawa. Na farko dan su akan haifi yara waɗanda ba su da wannan ƙwayan halitta wanda ake kira pancreas din nan kenan. Batakwarwa wanda ke fitar da shi wannan ƙwayan halitta da ke narkar da suga ɗin. Kuma waɗansu mutanen ba su so manyanta wani abu kan faru sai su samu wannan ciwo. Kuma waɗansu kamar mata masu juna biyu, suna juna biyu wani lokaci suka samu wannan irin ciwon sukari ɗin. Kuma waɗansu kawai domin waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samu wannan ciwon sukari. Amma in aka gane abin da ke faruwa ana iya ba mutum magani.
Ana gado?
Ana iya gado in dai kamar dangoginka suna da shi, yawanci in baka yi sa'a ba kana iya samu, amma ba kowa da aka yi ba kowa ke gadonsa ba.
Amma dai akwai wani a cikin iyali ko danginka. Tana yiwuwa kai ma ka kamu da wannan.
Yana yiwuwa kai ma ka kamu da ita.
To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
To kamar waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sukarin insulin. To su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su yi ta allurar maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta ɗin.
To
kuma kamar mata masu juna biyu wani lokaci in suka haihu to wannan ciwon sukan yakan rabu da su.
To idan suka haihu sai su rabu da ciwon.
Sai su rabu da ciwon domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sukari domin juna biyu.
Domin juna biyu.
Wanda ake kira da turanci gestational diabetes ake kiran shi da turanci.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga. Shi ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin to tunda ka ansa kenan. To ko da yake shi Malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya.
To
yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini.
To ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma. To kaman yawanci masu ciwon sukari din nan ba a sa wasu ma suna ciwon hawan jini. Kaman kuma mata masu juna biyu din wani lokaci domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini. Wani lokaci kuma akwai wasu mutane wanda yanda yanayin suke canzawa suna da kaman suka yi ta kiba. To shi ma wannan jiki in jikin mutum yayi abin da yana iya samun hawan jini. Wani lokaci kuma damuwa da yana kawo shi hajiya.
To kaman mata masu juna biyu nan idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini?
Eh, yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini, amma su nasu hatsarin sa shine in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon jini hawan jini din.
To
eh, domin wani lokaci ba haka yana iya sa su yi bari ko wani abu. Saboda haka dole a lura da su, wanda ake kiran shi pre-eclampsia da turanci kenan, amma su ma dole a lura da su. To kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu, to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya ina warkar da su. Kuma akwai waɗansu kawai ciwon ko suna ciwon hawan jini kuma ba wani dalili, ba wani dalili
ba damuwa ba abin kawai Allah ne ya kora musu.
Eh, kuma akwai waɗansu kuma waɗanda suke da indai kana da yan uwa zaka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su.
Amma da masu kiba in suka rage kiba za su ji sauki.
Eh, shi yasa an ga ka rike kiba ka kuma ka rinka cin rage cin maiƙo da sauransu. To an kai waɗannan ka rike kiba ɗin sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma.
Saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum ya ta bashi magani kaman wanda kace ba wani dalili kawai suna yi ne.
Eh, akwai wasu suna da ciwon hawan jini ba wani dalili, to irin waɗanda su ta shan magani kawai.
Har iya rayuwarsu.
Har iya rayuwarsu.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. Saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummaya Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Sai da ke da ruwa ba mai hujji da ke a sai da ke ka ce duniya ana ta